الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد godiya ta kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan lokaci mai albarka domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci a Sheikhul Imam Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala kafin mu tafi hutun sallah mun gaba karatu cikin muqaddima ta malam wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga farkon wato matashiyar magana wanda ya yi mana tace da istiqbalul ka'aba wanda shi ne farkon wato wannan littafi namu mai albarka istiqbalul ka'aba fuskantar ka'aba lokacin da bawan Allah musulmi zai yi sallah to Allah subhanahu wa ta'ala ya wajibta mushi ya fardanta mushi ya fuskanci bangaren Ka'aba bangaren inda ake sawa a ran cewa anan Ka'aba take ita ce gabas a wannan yankin kenan abba mutumin da yake cikin garin Makka yake kusa da haram to abin da yake wajibi akan shi shine ya fuskanci ainin Ka'aba din inda Ka'aba din take wajibi ne akan shi ya kallace ta amma wanda yake wajen Makka a duk yankin da yake a yankin arewacin Makka ne kudancin Makka ne yammacin Makka ne gabascin Makka ne to abin da zai fuskanta shine zai fuskanci wajen al-Qibla din wajen Ka'aba din zai fuskanta shine zai kallace saita inda Ka'aba din yake tunanin take mu yanzu anan muna kallon gabas saboda a gabas Ka'aba take mu yammacin Makka miki to sai ya zaman to yanzu inda a ce za a yi maka za a yaye maka Ka'aba din la'alla a damarka take ko a hagun dinta ko kuma a saitin nata kake mun gane da kyau to dukkan wanda baya kallanta abin da yake wajibi akan shi shine zai fuskanci inda Ka'aba din take amma wanda yake kallanta gashi ga ita to ba wai zai fuskanci inda take bane zai kallace ta ne da kanta mun gane da kyau kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza qama ila as-salati istaqbala al-ka'bata fil fardhi wan nafl maiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya tashi zuwa yin sallah yana fuskantar ka'aba a cikin sallah ta farilla da kuma sallah ta nafila idan maiki alaihi salatu wassalam ya tashi zai yi sallah ta farilla ko ta nafila to yana fuskantar Ka'aba idan yana zaune a gida ko ta nafila in zai yi ta idan a gida ne a Madina yake to yana fuskantar Ka'aba kamar yadda hadisai da yawa suka tabbatar da hakan din ba hadisi ɗaya ba ba hadisi biyu ba ba uku ba hudu ba biyar ba ba shida ba suna da yawa hadisan da suke nuni akan cewa maiki alaihi salatu wassalam yana fuskantar Ka'aba wato lokacin da maiki sallallahu alaihi wasallama yayi hijira ya tafi Madina kamar yadda hadisin Al-Bara ibn Azib ya tabbatar wanda yana cikin Bukhari kaso mafi tsokan shi Bukhari ya kareta da fitar da shi akwai guraren da Imam Muslim ya fitar da su to maiki alaihi salatu wassalam an umarce shi da ya dinga yin sallah yana fuskantar Baitul Maqdis yayi sallah yana fuskantar Baitul Maqdis tsawon wata 16 ko wata 17 a lokacin maiki alaihi salatu wassalam da kowane lokaci da kowane yanayi da safe da rana da marece da dare yana fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo da shi ya dinga fuskantar wato alƙibla ta babansa Annabi Ibrahim da iyayensa su Annabi Isma'il su Annabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya akan hakan din. Wa amara sallallahu alaihi wasallama bidhalika, sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni ga dukkan mutumin da zai yi sallah daga cikin wannan al'umma din shine ya fuskanci alƙibla ya fuskanci Ka'aba. Faqala lil musii salatihi, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga wannan mutumin da ya muna na sallah shi, ga wannan mutumin da ya yi sallah fata-fata ba tare da ya kiyaye wato dokoki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shata ba ya shimfiɗa su a cikin sallah, ya yi ta fata-fata ba tare da nutsuwa da sauransu ba, to shi ne ake ce da shi al-musi'u salatihi. Wato Khallad ibn Rafi, kamar yadda waɗansu daga cikin ruwayoyi suka tabbatar. To ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa ga wannan mutumin da ya muna na sallah shi. Da Allah ya ce da shi, idza qumta ila salati fa asbighil wudu'a thumma istaqbil qiblata fa kabbir. Da Allah ya ce, idan dai ka tashi zuwa ga sallah, idan ka tashi kana nufin zaka tafi kai sallah, to farkon abin da zaka fara yi shine fa asbighil wudu'a, ka cika alwalla, ka yi alwalla wanda take cikakkiya wanda babu kwalga a cikinta, saboda al-isbahu shine al-itmam, kamar yadda al-Imam al-Bukhari Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin kitabul wudu'i yayi babe kuma ya kace wa al-isbahu al-itmam. Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Ma'aiki alayhi salatu wassalam yace da shi, idan ka tashi kana nufin zaka yi sallah, to ka cika alwalla, ka yi alwalla cikakkiya kamar yadda na karantar da ita. To alwalla wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya karantar da ita akwai alwudu'u thalathan thalathan, kamar yadda hadithun Humran Mula Uthman bin Affan ya tabbatar wanda yana cikin Bukhari da Muslim. Akwai alwudu'u marratayn marratayn, kamar yadda hadithun Abdullah ibn Zayd wanda shi ma yana cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar. Akwai kuma alwudu'u marratan marratan, kamar yadda hadithun Abdullah ibn Abbas wanda yana cikin sahih Bukhari ya tabbatar da haka. To wannan alwalla wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya karantar da ita, duk alwallar da mutum ya yi cikin waɗannan alwalloli guda uku, kowace alwalla ce cikakkiya. To ma'aiki ya ce ka cika alwalla. To bayan ka cika wannan alwallar taka, thumma istaqbilil qiblata fa kabbir, sannan kuma sai ka fuskanci alƙibla, sai kuma ka yi kabbara ka ce Allahu akbar. Wato wannan hadithi al-Imam al-Albani, kamar yadda dama wannan shine sami'i na al-muhaddithuna, wato idan ya tashi zai kawo maka hujja, ba zai kawo maka hadithi dukkan shi ba gabaki ɗaya, zai kawo maka mahallu shahid inda bukata take kira a kawo shi. Amma wannan hadithi hadithi ne wanda yana da ɗan tsawo, wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim da waɗansu daga cikin malaman sunna sun fitar da hadithin nan a cikin littattafansu. Hadithin Abu Huraira, wanda Abu Huraira ya ce, anna rajulan dakhala al-masjida fa salla wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama fi nahiyati al-masjid فجاء فسلم عليه فقال له وفي روايه وعليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك ارجع فصلي فانك لم تصلي فقال في الثالثه وفي روايه والذي بعثك بالحق ما اوسن غيره فاعلمني قال اذا قمت الى الصلاه فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي جالسا وللبخاري ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفعها حتى تطمئن قائما وفي رواية حتى تطمئن جالسا ولهما ثم فعل ذلك في صلاتك كلها تو wannan hadithin ne to amma Imam Al-Albani ya kawo gurin da shi ya kamata a ce ya kafa hujja da shi saboda wannan ya halitta a bangaren wato malaman hadisi shine hadisi in yana da tsawo sai ka shafe wani kaso nashi sai ka kawo gurin da shine mahallu shahid kamar yadda al-Imam Suyuti a cikin alfiya sai yake cewa wa ja'izun hadfuka ba'd al-khabari in lam yukhilla al-baqi 'inda al-aktsari wato ya halatta ka shafe wani kaso na hadisi idan abin da ka shafe din ba zai kawo cikas ba wajen fahimtar abin da ka tabbatar din ya halatta a wajen yawancin malaman hadisi mun gane da kyau misali yanzu wani yake maka magana akan wata mas'ala yake niyya wajibi ce ko ba wajibi bace kace mai wajibi ce in kace innamal a'malu binniyat kaga innamal a'malu binniyat hadithun ba anan ya tsaya ba to amma saboda dama mahallu shahid ke shine ka kafa mai hujja da innamal a'malu binniyat ko kuma wancan yayi aiki wancan yayi aiki wancan yayi aiki sai kace so ka tabbatar musu da cewa ba lalle bane yanda kowa ya aikin nan kun yi aiki iri daya kuma ku tashi da lada daya sai kace wa inna mali kulli mri'in ma nawa mun gane da kyau kace la Allah wancan yayi kayan shi dan mutane su gani to mutanen sun gani sun yaba iya abin da zai samu wancan shi kuma yayi kokari lokacin da zai yi nashi ya kauce wa mutane ma kada su gani idan mutane kada ya fada kan shi to kaga wannan yanda zai samu lada ba kamar yanda wancan zai samu lada ba mun gane da cewa inna malimri imanawa ko wa inna ma da kullu mri imanawa mun gane da kyau to shi ma'ana Albani sai ya kawo wannan bangaren kadai asalin yanda yake wani ne cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wanda ana ce da shi Khallad ibn Rafi' wata rana ya shigo masallaci yayi salla ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana zauna a gefen masallaci saboda ma'aiki in ba dai cikin gidansa in ba masallaci in ba wani abu wanda yake mai muhimmanci yawanci za a ga cewa sahabbai inda suke tarrowa ma'aiki fada shi masallaci to ma'aiki yana zaune a jefin masallaci shi wannan mutumin ya gama sallah sai ya zo yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu sallama ya zo ya gaishe da ma'aiki to bayan ma'aiki ya amsa sallama ya ce to ko ma ka yi sallah dan ba ka yi sallah irin wanda na karantar ba bai yi kasa a guyuwa ba ya tashi ya tafi ya sake yin sallah bayan ya gama sallah maimakon ya tashi ya shiri daga can saboda sahabbai ba irin mu bane idan za a karantar da su ma'aiki alaihi salatu wassalam yana karantar da su komai da komai dalla dalla kuma ba sa bacin rai saboda sun san wannan abin da ko za su yi wa al'umma bayan ya je yayi sallah ya dawo manzo Allah ce mai koma kai sallah ba haka ake sallah ba ya je yayi ta uku ya dawo bayan yayi ta uku ya ce ya rasulullahi wallazi ba athaka bil hadd ma usina ghayra ce na rantsa da sarkin da ya turo ka da gaskiya shine Allah ce wallahi ban iya wata sallah ba kural adaka kenan iya abinda na iya kenan a cikin sallah amma abinda nake bukata shine fa alimni ka sanar da ni yanda ake yin sallah to sai manzo Allah ya ce mai ga yanda ake ga yanda ake ga yanda ake ga yanda ake shine a cike kawo wannan bangaren wanda kaga wannan hadisin na Abu Huraira ya tabbatar da cewa wato idan za a yi sallah ana fuskantar alqibla wa kana sallallahu alaihi wa sallama fi safari yusalli an-nawafila ala rahilatihi wa yutiru alaiha haythu tawajjahat bihi sharqan wa gharba maiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a cikin halin bulaguro yusalli an-nawafila yana yin sallan nafilfili yana sallatar nafilfili ala rahilatihi a sama abun hawansa wa yutiru alaiha kuma yana yin wutiri a sama abun hawansa haythu tawajjahat bihi duk inda abun hawan nashi ya fuskanta da shi sharqan wa gharban gabas yayi da shi ko yamma yayi da shi wajen muhudar rana yayi da shi ko wajen mahadar rana yayi da shi duk inda bulaguran shi ya kasance kamar yanda wannan hadisi hadisin Abdullahi dan Umar ne wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar da shi Abdullahi dan Umar yace kanin Nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yusalli fi safari ala rahilatihi haythu tawajjahat bihi wa lil Bukhari yumi'u ima'an wa fi riwayatin bi ra'sihi salatal layl wa lahumu illa al fara'ida wa yutiru ala rahilatihi. Wato hadisi ne na Abdullahi dan Umar da ke dama Albani can farko da a ce mun karanta za mu ga cewa yayi ta maganganu akan cewa dama ba lalle bane ya kawo maka rawun hadisi, kawai zai kawo maka matanin hadisi ne, iya matanin zai kawo baka, nadir ne kaga ya kawo maka rawun hadisi ko ya ce wa akhraja fulanu kaza. Mun gane da kyau kawai zai ta koro maka matanin hadisi. To wannan hadisin Abdullahi dan Umar, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana yin sallah a cikin halin bulaguro ta nafilfili a saman abin hawan shi, a duk inda wannan wato bulaguron nashi ya kasance, duk inda fuskar bulaguron nashi ya kasance, to yana yin sallah ta nafila. Misali daga nan ka tashi zaka tafi caduwa a saman motanka kana da alwala, saboda ka rage zango babu laifi kai sallah ta nafila ko raka'a goma ka samu Allah mata albarka kafin ka isa. Mun gane da cewa dama ga wata tilawal ka ta maka saura, kana tilawal izo 40-40 kullum, to rannan ka yi 20 ba ka yi ba 20 din, kaga sai ka samu riba biyu. Ta saburo ga riba za ka tafi ziyara a saman moto, ga ribar kuma ka yi salatun nafila akan abin hawanka. Mun gane da cewa babu laifi, kaga daga nan da in za ka tafi caduwa gabas za ka yi ko, to in za ka tafi madawa fa, ana gashi ma ba gabas din ma za ka yi yamma. To babu laifi kai sallar nafila akai, ka hau saman biskar za ka tafi wani gari, babu laifi kai nafila a sama abin hawa. Mun gane da kyau, amma kada ka cutar da kuma abokin zamanka, ko da da dare ne kuna tafiyar dare, to kar ka yi qiyamul layl kana bayyana karatu, shikenan kai sallar ka kawai, gashi ka riƙe hannu da sauransu, ka karanta Fatiha, ka karanta sura mai tsawo in kana so, ka karanta Baqara da Ali Imran a tsayi wala farko, in ka zo raɗayuwa ta biyu ka karanta Nisa'i da Ma'ida, tunda dama ai azamna ne kake, kuma zaman da shi ne, babu laifi ka yi haka nan har ka isa can, ka yi dubara. Mun gane da kyau. To wannan hadisi na Abdullahi dan Umar haka ya tabbatar. Sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam yana yin wutiri a sama abin hawansa, wato wanda wannan yake nuni akan cewa wutiri baya ɗaya daga cikin farillai, saboda waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa wutiri dole ne, al-wutru wajibun, wanda wannan shine ra'ayi na al-Imam Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit. To amma riwayan Bukhari da Muslim da take cewa innal fara'ida, wato tana tabbatar da cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam baya yin sallah ta farilla wato akan abin hawa, iya nafila kawai yake. To da haka wutiri shi ma sakahi cikin nafiloli, amma shi ne akadu, wato wutiri ya fi kowata nafila ƙarfi, saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar yadda yake cikin sununa Abi Dawud da waɗansu daga cikin littattafai na sunna, manzo Allah ce inna Allaha amaddakum bi salatin wa hiya khairul lakum min humrin na'am, Allah tabaraka wa ta'ala ya daɗa muku wata sallah wanda wannan sallah ɗin ta fi alkhairi a wajenku sama da a ba ku jajayen raƙumma, faja'alaha lakum fi ma bainal isha'i ila ɗulu'il fajr, ya sanya muku lokacin da za ku yi ta bayan ku yi sallar isha'i zuwa ketowar alfajir, a wannan lokacin ake yin ta, wahiyal witru ita ce wutiri. Sannan kuma wutiri akwai attanawu a cikinsa, shi ne za ka iya yin raka'a ɗa, za ka iya yin raka'a uku, za ka iya yin raka'a biyar, za ka iya yin raka'a bakwai, za ka iya yin raka'a tara, za ka iya yin raka'a sha ɗaya, za ka iya yin raka'a goma sha uku, wanda kuma raka'a sha uku ita ce wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yi, kamar yadda za mu tarra a gaba a baban na wutiri insha Allahu ta'ala. Wa fi zalika nazzala qawluhu ta'ala, wato a cikin yin sallah a cikin halin bulaguro ne ma fadar Allah subhanahu wa ta'ala ta sauko, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullahi, a duk inda aka fuskantar da ku, aka fuskantar da husakunan ku, to a wancanan ka ne inda Allah subhanahu wa ta'ala din yake so a fuskanta, a duk inda kuka juya kuka fuskanta a cikin halin bulaguro, to anan ne inda wajhul lahi yake mun gane da kyau wannan riwaya kuma muslimu ne ya kade ta da fitar da ita cikin bukhari babu ita a cikin shi yasa hadisin abdullahi dan umar din ne shi yasa mutumin da yake haddasa sunna in yazo shi wajen hada wadannan hadisan guda biyu zai ce ana abdullahi ibn umara radiyallahu anhu ma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yusalli fi safari ala rahilati haythu tawajjahat bihi وللبخاري يومئ إيماء وفي رواية برأسه صلاة الليل ولهما إلا الفرائض ويوتر على راحلتي ولمسلم في رواية وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله من قال ذلك ولهما في رواية وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله فهك أتي هذا الصدق لحديث كان في السفر يصلي في السفر على راحلته da nazala qauluhu ta'ala duka hadisi ne guda daya na farko din bukhari da muslim sun yi ittifaqi akan fitar da shi na biyu kuma al-imam muslim ne ya fitar da shi da al-imam tirmidhi wa kana ahyanan idha arada an yatadawwa'a ala naqatihi istaqbala biha al-qiblata fakabbara wato maiki sallallahu alaihi wa sallama a wadansu lokuta ya kasance idan yana nufin zai yi sallah ta nafila a saman abun hawansa istaqbala al-qiblata to yana fuskantar al-qibla bi hada wannan dabbar tashi sai ya juya ya fuskantar da ita al-qibla lokacin da zai fara sallah din fa kabbara bayan ya fuskantar da ita al-qibla ta tsaya ciccir sai kuma yayi kabbara to bayan yayi kabbara thumma salla haythu wajjahahu rikabuhu sannan kuma sai ya ci gaba da sallah shi ta nafila duk inda abun hawan nashi ya fuskantar da shi wato duk inda ya fuskanta da shi to zai ci gaba da yin sallar sa ne wato wajen salatu a annashila fi safar muna da kai huska guda biyu huska ta farko idan misali a cikin kar ne kake zaka tafi ne mai daga nan saboda kai kadai bayan kuma ta ba zaka ce ba da direba da Allah yi hakuri karkata ta kaman zaka yi zandar dan fara sallah ne sai ko mu je mu ci gaba haka mutane za su ce kakunci to sai kai dauki hadisin Abdullahi dan Umar wanda ba sai an fuskantar maka da ita al-qibla ba za ka fara dashidar ka ko ina za ka iya fuskanta ka fara sallar ka amma in ya zaman to akan moto ne kake kai kadai a wadansu lokuta shi ma ba kowane lokaci ba babu laifi daga nan zaka tafi madawa ko zaka tafi gidan rumji ko zaka tafi kwanni ko zaka tafi dogon dutse ko dai gurin da yake yamma ne ko daga nan zaka tafi dan Isa kaga dan Isa ma yana gani ba gabas zaka kalla ba in zaka tafi ko dan babu laifi sai ka karkata ka kallaci al-qibla bayan ka kallaci al-qibla kai niyya ka ce Allahu akbar shikenan kuma sai ka murdan motan ka kai arewa ko yamma da shi eh ka ce Allah ya sa ku mu sauka lafiya kana tuki kana karatu mun gane haka masu dubara sai daga nan in zaka tafi zaka yi tafiya dan me dan soka soka tafiya to kaga sai kai hadda mai soka soka kaga yi tafiyar da zata kai awa 5 awa 6 amma kawai da kai sai salula kana ta daddannawa kai asarar tafiyar nan wanda kai ko kiyamulele zaka yi da dare da ai zaka ji dadi eh babu kai kiyamulele ba inda safe ne ba sai kai salatul duha ba in ba salatul duha ba inda kana azhur da al'asr ne ba ana nafila a lokacin ba sai kai nafila mun gane da kyau to wannan hadisin Anas bin Malik ya fitar da shi kamar yadda al-Imam Abu Dauda ya fitar da shi haka al-Imam Ibn Hibban ya fitar da shi a cikin as-siqat nasa haka wato al-Imam Ibn Dahir al-Maqdisi ya fitar da shi a cikin Abdiya'u al-Maqdisi ya fitar da shi a cikin littafinsa al-Mukhtara بسند حسن وصححه ابن السكن وابن الملقن ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ابن الملقن واتو يا انغنت وانا حديثي حكى ابن السكن يا انغنتاشي ومن قبلهم عبد الحق الإشبيلي كافنسا أقوي عبد الحق الإشبيلي أتكل تافنسا الأحكام الصغرى شما يا انغنتاسا وبه قال احمد فيما رواه ابن هاني عنه في مسائله wato haka al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi na'am wa kana yarka'u wa yasjudu ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ruku'u, ya yi sujada a saman abin hawansa, amma ima'an bi ra'asihi nuni yake da kanshi, ishara yake da kanshi, ba wai ɗora goshin shi yake a saman tozan abin hawan nashi ba. Kada ka je kana sallah a cikin mota ka dinga ɗora goshin kana Allahu akbar, wani ce kai ga wani sabon shiga can, ce sunnar ba ta yi ƙarfi ba kenan. Mun gane da kyau, ima'i ake. Ima'i ba za ka ɗora goshinka ba a saman bolum in kai ne bai jan mota da har ka je ka kada wato fasinjojin. In kuma kai fasinja ne to ba za ka ɗora goshinka ba har ka zo da sabon wani abu. Wanda an ce a wannan idi din an ga waɗansu suna sallah a saman mota. Eto kaga su abin da suka fahimta daban. Abin da shari'a take nufi daban, an ga a taya kai ba an ga waɗansu suna sallah akan mota mai hukuncin sallarsu. Da ce to ai halitta ɗan bulaguro ya yi sallah, aka ce a ba bulaguro ba, to daga ƙarshe sai aka ce ma ai a idi ne. Da ce to sai a tambayi malamai. Wa yaj'alu sujuda akhfadha min ar-ruku'i, to yana sanya sujada sai ta zamanto ƙasa da ruku'u. Wato idan mutum yana sallah a saman abin hawa, mun gane da kyau yanda siffar take shi ne, misali idan ya Allahu akbar bayan ya gama karatu, mun gane zai ce Allahu akbar sai ya saki hannun shaka, idan ya dago ko sami Allahu liman hamida, to in zai yi sujada kuma sai ya ce Allahu akbar. Mun gane da kyau ko, ya zamanto sujada ƙasan da za ka yi ya fi ƙasan da kai lokacin da ka tafi ruku, sai zamanto ka sanya isfas tsakankanin sujada da ruku'u wajen sunkuyawa ɗin. Sunkuyawa ta sujada ta fi tafiya ƙasa sama da sunkuyawa ta ruku'u. To wanda haka ma'aiki alaihi salatu wassalam yake hadithin Abdullahi ɗan Umar da Abu Sa'id al-Khudri sun fitar da shi kamar yadda yake cikin Musnad na al-Imam Ahmad. Al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi daga hanyar Ya'la ibn Murra, wanda hadithi ta hanyar shi bai inganta ba, amma na Albani ya kawo su, su biyu suka fitar da shi, Ahmad da Tirmidhi wa Sahih. Na'am, haka ne won. Wa kana idza arada an yusalli al-fariidata nazala fastaqbala al-qiblata. Albani ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan yana nufin zai yi sallah ta farilla, nazala yana sauka daga saman abin hawan nashi, fastaqbala al-qiblata sai ya fuskanci al-qibla. To wannan shi kuma hadithi ne na Jabir ibn Abdullah wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi, haka al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad ɗinsa. Wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar yadda Jabir ɗan Abdullah ya ce, kanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yusalli fi safari ala rahilatihi nahwa al-mashriq, wa lil bukhari fa idza arada an yusalli al-maktubata nazala fastaqbala al-qibla. Ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah ta nafila a saman abin hawansa wajen mahudan rana, amma idan ma'aiki yana nufin zai yi sallah ta farilla to yana saukowa daga saman abin hawansa sai ya fuskanci al-qibla. Wato sallah ta farilla ita ba a yin ta kenan a sama. Mun gane da kyau, idan kuna cikin bis lokacin sallah yayi, kace direba a tsaya a yi sallah, ya ce a shi gauga yake sai ya isa gari kaza, to kada ka yi zafin kai ka ce kai sai ka yi sallar ka a ciki, ce to la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tunda da direban nan ba mai tsoron Allah ba ne, ba shi da imani cikakke, ne bari in yi sallata. Saboda wani lokacin idan mutum bai fahimci addini ba sai zamanto yana cakuɗa abubuwa. Lokacin da mutum yake cikin halin bulaguro, addini ya baka damar ka haɗa azhur da la'asar ka yi su a lokaci ɗaya. Za ka iya yin jami'i taqdimi, za ka iya yin jami'i ta'khiri. Haka magariba da isha'i, addini ya baka damar ka haɗa su ka yi su a guri ɗaya. Za ka iya yin jami'i ta ƙadimi, za ka iya yin jami'i ta akhiri. Wani lokacin za ka ga waɗansu suna rikici da direba saboda rashin su ba su fahimci sunna ba. Misali, daga an fito daga kwanni za a zo nan Maradi, lokacin karfe 1:40 tayi ba iso marada ba ana wajen misali gidan rumji sai ga mutane suna direba lokacin sallah direba lokacin sallah shi kuma ya san nan in aka iso ba huce karfe 3 ake iso wa nan zuwa 3 da rabi to kaga in dai ba wata larura bace ku yi riko da rangwamen da Allah subhanahu wataala ya muku shikenan azhur din lokacin ta yayi to amma tunda ana cikin tafiya as-safaru qita'atu min al-azab shikenan sai a shiga a ci gaba da tafiya ba wai rashin tsoron Allah bane kin tsayawa a yi sallah din haka addini na musulunci ya karantar shikenan sai an zo nan mara da anya da zango kuna da minti 30 minti 40 hankalinku kwance kan mai shiga ban daki wanda zai yi bawuli wanda zai yi bayan gari ko wanne yaje yayi hankalin shi a kwance yazo shi yayi alwala yaje yayi sallah ta azhur yayi al'asr raka'a hudu duka zai yayi azhur raka'a biyu ya sallame yayi al'asr raka'a biyu ya sallame shikenan wa a zama dai kayi azhur din kayi al'asr din wanda za ga su kuma wadancan masu fadan wani lokaci aka tsaya din ma za a yi sallah din wani lokacin mintunan da za a bawo ba mintunan da za ku tsuba ne ku yi sallah a ciki to kaga da a ce kayi sallar ka faca faca ba nutsuwa a cikin hankalinka ba a kwance ba ka je kana bawali ba kama tsaya ba ya gama tsagewa saboda ana titin hankalinka ya tashi ga baki dai ka zo ka kayi alwala a tsitsi ka je ka shiga sallah wani gurin kafar ka ta wanku wani gurin ba ta wanku ba hawa da ma a hakura in aka zo gari sai a hada guda biyu duka yafi tun lokacin mu rashin ganewar mu take sawa mu dinga jefar waɗansu da sakaci da addini za ga wani ya ce ai direbobin nan ba su damu da addinin ku ba lokacin sallah yana yi kana musu magana ma rabuwa suke da kai za su yi kaman da aikutar a kunnansu haka ne addini din sallar azhur da al'asr a hada ta ayi ta ana cikin bulaguro wani lokacin daga nan in misali kun je ku daga zandar kun zo ku nan za ku huce lokacin azhur yayi babu laifi ku hada azhur da al'asr ku yi jami'i ta gadi mun gane da kyau a ci gaba da tafiya har dogon dutse a tafi in ma ta kama a ce hal an shiga da yabe kafin rana ta fada hankalin ku a kwance amma kada ya gudu da yawa a ba daga nan zuwa ne ne wa daga azhur za a iya tafiya ku na'am na'am na na baya dacewa idan har lokacin azhur yayi ba tsaya ba to idan lokacin la'asar yayi abinda za a yi lissafi dama saboda akwai almanahal mashaya gunin iskal kowata tafiya tana da kwai irin waɗannan guraren na iskal misali in su fesa ce mota ko kada ko ta zandar za a ga cewa guraren da take tsayawa din ba ta tsayawa irin gari mashar mashar sai a garin da yake gari ne mun gane irin kwanni irin in ta zo ka nan maradi to akwai motar da ma ba ta shigowa cikin maradi mun gane da kyau inda yake fesal din ce wata ba ta ma shigowa cikin maradi saboda ba ta da alaka da tsari in maradi saboda duka yan zandar mun gane da kyau to yanzu a wannan lokacin in har ba a tsaya ba aka yi azhur a lokacin azhur to wajibi ne lokacin da la'asar ta shiga kafin lokacin ta fita kafin rana ta fada a samu gurin da za a yi iskal a yi sallar azhur da la'asar mun gane da kyau saboda imma a yi jam'u ta qadimin imma a yi jam'u ta akhir shari'a ta ba da damar maimakon ku yi tsayuwa biyu a hanya ku yi tsayuwa daya kuna yin tsayuwa daya sai ku game su duka mun gane da kyau na'am amma ba zai yi ba a ce har rana ta fada dare ya shiga sai dai ana cikin tabo ne ai sai ku sanar da shi an fara tafiya tun karfe 8 na safe ko tun karfe 12 na rana a ce kuma ba tsaya ba har bayan rana ta fada ai akwai masu bawaje akwai masu jin bayan gari da sauransu ai za a ce a dan tsaya ai wannan ko to in dai har za a bada wannan larura ta rayuwa to ai kuma akwai larura ta musulunci ita sai a ba su damar a yi su yi ta sai a gaya mishi yanda musulunci din ya tsara ga yanda ya tsara bai ce ba ta sabu kada a kan musalla din akwai ta a kan mu amma ya ba mu damar mu yi ta a lokaci ɗaya dukansu guda biyu mun gane da kyau ko idan ya karba fulla alhamdu in bai karba ba in zaka dawo in kai tafiyar in zaka dawo in akwai damar ka canza mota to sai ka canza saboda kar a baka iri wannan hawan kawara din na'am mun gane da kyau ku wa amma fi salatil khawfi shadid amma a cikin sallah ta halin tsoro wanda yake mai tsanani idan a cikin halin tsoro ne wanda yake mai tsanani faqad sanna sallallahu alaihi wa sallama li ummatihi an yusallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan wato hakika jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta wa al'ummasa su yi sallah rijalan wato a kafafunsu gane da kyau fa in khibtum farijalan wato idan kuna jin tsoron abokana adawa kada su kawo muku hari to ku yi sallar kuna tafiya da kafafunku qiyaman ala aqdamihim suna tsaye akan digadigansu aw rukbanan ko kuma suna haya akan abin hawa mun gane da kyau a lokacin da ya zamanto ana cikin tsananin halin tsoron abokana adawa to a wannan lokacin addini na musulunci ya ba da damar idan aka tashi za a yi sallah mutum yana tafiya da takobin shi a hannu da ya ta sallar shi yana kallon gabas ne ko yana kallon yamma ko yana kallon arewa ko yana kallon gusu ko ina yake zai ci gaba da sallah shi zai ce mustaqbilul qibla aw ghairi mustaqbiliha wato yana mai fuskantar alƙibla shi wannan mai sallar ko kuma baya fuskantar ta wato wannan hadithu Abdullahi dan Umar ne wanda yana cikin Sahih Bukhari muttafaq ne asalin shi muttafaq ne fa in huwa khawfun ashadd min zalika fa in kana khawfun ashadd min zalika sallu qiyaman ala aqdamihim وَرُكُبَانًا وَلِمُسْلِمٍ تُومِئُ إِيمَاءً وَلِلْبُخَارِي مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِهَا من قاني ده جون قال النافع بن لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عبد الله بن عمر يتمعي عليه الصلاة والسلام فإن كان خوف هو أشد من ذلك إذن ثوران يا فصلني سوما ديان دا أتوكو يجمعي to sallau rijalan to sai su yi sallar suna tafiya kafafunsu yamun ala aqdamihim aw rukbanan suna tafiya akan kafafunsu ko kuma suna tafiya akan abun hawansu lokacin mutum yana sallah yana saman dokinsa yana ta yin sukuwa yana sallah a kafa yana kallon yamma babu laifi yana fuskantar alqibla ko baya fuskantar ta ima'i zai ta yi a wannan lokaci mun gane da kyau koda sallah ta farillat wannan haka hadisi Abdullahi dan Umar ya nuna wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi wanda wani kaso din Imam Muslim ya fitar da shi amma mustaqbilul qibla aw ghayru mustaqbiliha wannan wato riwaya ce wanda Bukhari kada ya kadaita da fitar da ita Muslim bai fitar da ita ba Albani yace huwa mukharrajun fil irwa'i wato wannan hadisi nayi takhrij din sa a cikin irwa'ul ghalil fi takhrij ahadith manaris sabil wato littafi ne mai kyau na albani wajen sufuli takwas yake littafi ne mai kyau wa qala sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya fada kamar yadda yake cikin hadisi Abdullahi dan Umar wanda al-Imam al-Baihaqi ya fitar da shi dan Allah ya ce idhaqtalu wato idan suka cudanya idan musulmai suka cudanya da abokana adawas ana cikin gogwarmaya yanzu kuma yaki din ana tsakiyar shi ne lokacin sallah yi to ba za ku ce ku dakata za mu je mu yi sallah mu musulmai ne ku arnawa ne to ku yi hakuri mu je mu yi sallah to ai cha za yi tsoro kenan matsoraci in wani ya tsare ka zai ba ka shi to kai hakuri dan ka san babu yaya na ne shi yasa za ka buje ni foto kamar to ba za ka musu haka nan ba idan lokacin sallah yi ana cikin halin yaƙi kai sallah kun ga yanda take da muhimmanci ko ana cikin yaƙi wa wanda wannan ɗaukaka addini na musulunci ne inda a ce akwai lokacin da za a ce sallah ta sauka daga kan mutum yana da kyau a ce a wannan gurin sallah ta sauka daga kan mutum to amma saboda muhimmancin ta aka ce ya bada ta akan halin da yake da iko akai. Madala ce idhtalatu, idan musulmai suka cudanya da abokana a dawo su ana cikin yaki ana ta gwagwarmaya da kyau, fa innama huwa takbir, sani dai kadai abin da zai zamanto shine sallah a gure shi ine kabbara, wal ishartu bil ras, da nuni da ka, mun ga yanda kyau kana yaki fash fash da takobinka a hannu kana Allahu akbar gashi ga ta furufu subhana rabbil azim subhana rabbil azim fash fash sami Allahu liman hamida, mun ga yanda kyau kawai sai a ganka kana wani, amma a ga kai kai ruku'u kai sujada, to wani kai ruku'u ya cire ba kai zai ka dago kuma daga ruku'u ka ci gaba da sallah, ba gane da kyau ta wani balaraban kauye wani dan karkara ne yazo yace ya rasulullahi ina yi mafalki, ce wani irin mafalki ne kai, ce ina yi mafalki gashi wani yazo ya cire mun kaina, da ya cire mun kaina kan na ya gagargagar ya shirye da jana dako kana na dora a kaina, wallahi ya dariya ce kai kada ka sake gaya wa mutane labarin wasa da shedan yayi da kai, wani ayi wasa ne da shedan da yayi da kai, ba ka taba gani an cire mishi kai yazo shi a dako kan shi a dora kan gane da yana cikin sayo muslim la tukhbirin nas bi tal'ubi shaytan bi tal'ubi shaytan bika fi manamika, hadithin Jabir bin Abdullah. Na'am. Wa kana sallallahu alayhi wa sallama yaqulu ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun, ma'aiki sallallahu alayhi wa sallam ya kasance yana fada yana cewa ma bainal mashriqi wal maghribi, abinda yake tsakankanin mahudar rana da mahadarta, qiblatun anan alqibla take, wannan yana fadawa ƴan Madina, mun gane da kyau saboda Madina a arewacin Makka take, idan za su kallaci alqibla su suna kallon kudu ne, mun gane da kyau suna kallon kudu ne, to kaga ma bainal mashriqi wal maghribi, tsakankanin mahudar rana da mahadarta, qiblatun to ana alqibla din take, mun gane cewa wani masallaci in ka je za ka ga kamar sun shiga su kurwa sun kallaci nan, wani za ka ga sun dan kallaci nan, wani za ka ga sun tsaya sai ti, to kowanne daga cikin su ba za ka ce ba ga wanda yafi daidai, saboda wannan hadisi na Abu Huraira wanda al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin littafin sa al-Jami'u, zala ce ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun, a lokacin za ka ga cewa in ka shiga masallaci wadansu za ka ga harabar gidan limami din ta dan yi kudu maso gabas ko kuma gabas maso arewa, to duk yanda yake inda ya har ma bainal wato ayyamini wa shimali ne, munan da ke dama a yammacin Makka muke kenan ko tsakanin kudu da arewa, to abinda yake tsakankanin kudu da arewa anan dai alqibla din take, mun gane da kyau yawwa, to babu laifi a duk masallacin da mutum ya tafi inda ya dai alqiblar da ake kallo, dan ya ga canjin yanayi da irin masallacin su wajen abinda ya shafi saitan alqibla, ba lalle bane shi nashin na unguwa tashi ya zama to daidai da alqibla din da yake, daidai da Ka'aba din da yake, la Allah a hannunta na dama yake ko a hagu din ta yake, mun gane da kyau. Wa qala Jabir radiyallahu anhu, Jabir dan Abdullah Allah ta'ala ya kare da shi da mahaifinsa, yace kaga tunda muka fara ina ga sai zai kawo mana magana ta sahabi, yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi masiratin, mun kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a cikin wata tafiya, ausariyatin ko kuma a cikin wata tawaga ta mayaka, mun kasance muna tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam, fa asabana ghaimun, sai girgiji ya same mu, shikenan kawai gabaki ɗaya muka kidime, da muka kidime ba wanda ya gane ina ce alqibla, kowa lalume ne cikin duhu, fataharraina, sai muka kirdadanci inda alqibla take, wannan ya ce kai ni ina tunanin nan kinnan ita ce alqibla saboda kaza saboda kaza, wace ce kai limi yadda da tunaninka ba nan inda ka nuna dinnan yamma ce, shi ma wancan ya ce to ni inda nake gani alƙibla dai ita ce alƙibla kowanne da yake kirdadanci inda yake ganin ita ce alƙibla a tunanin shi shi waqtalafna fil qibla sai muka samu sabani da juna wajen alƙibla ina inda alƙibla take wannan ya ce can ne alƙibla saboda yayi kirdado ga inda yake tunani wancan shi kuma ya ce can ce alƙibla saboda yayi kirdado ga inda yake tunani to kirdado na ba zai kashe kirdadanka ba kamar yanda kirdadanka ba zai danne nawa ba sallah kullu rajulin minna ala hidati to ana aka ce ba limami aka ce kowa yayi sallah shi kadai a inda yake tunanin nan ce alƙibla din mun gane saboda yanzu ijtihadi ne to shi kuma mujtahidi ijtihadin wane ba za ka ce yafi na wane ba sai dai in wane din dama shi din ba mujtahidi bane kana fifita ijtihadi na malam wane akan malam wane saboda ijtihadin malam wane ya dace da sunna mun gane da kyau to lokacin da ya zamanto kowa daga cikin mu yayi sallah shi kadai to sai muka yi dubara faj'ala ahaduna yakhuddu bayna yadayhi lina'lama amkinatana sai kowanne daga cikin mu ya shiga yana yin kurtu a gaban shi saboda kowa ya gane inda yake saboda mu gane guraren mu kuma mu gane inda muka fuskanta idan mun dawo cikin hayyacin mu kowa sai ya kurtu ga inda na kalla ne sallah kun gane da kyau ja'ala ma'ana shari'a kenan saboda tana daga cikin af'alush shuru'i wanda al-imam ibn malik ya kawo su cikin af'alush shuru'i mislu kana fil asahi karaba wa tarki amma azush shuru'i wajaba ka ansha as-sa'iqu yahdu wa tafiq kaza ja'altu wa akhadhtu wa aliq mun gane da kyau fa ja'ala ahaduna yakhuddu bayna yadayhi sai kowanne ɗaya daga cikin mu ya shiga yana yin kurtu a gaban shi dina alama amkinatana saboda mu gano guraren da muka tsaya muka fuskanta muka yi sallah falamma asbahna yayin da muka wayi gari muka dawo cikin hayyacin mu nazarnahu kowa daga cikin mu sai ya kallaci kurtin da yayi fa idza nahnu sallaina ala ghairi alqibla sai da mun to mu dukan mu mun yi ba daidai ba mun yi sallah ba ma fuskantar alƙibla mun yi sallah muna fuskantar wata alƙibla kowa daga cikin mu kirdadan shi inda ya kirdadanta ita ce alƙibla kuskure ne ba wanda ya ci daidai fa zakarna zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallama sai muka ambata hakan din ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama muka ce to ga yadda da muka samu kanmu a cikin shi a daren jiya kowanne daga cikin mu ya kidime ba mu gane ina ce alƙibla ba sabili da haka ma har ya zamanto mun yi sallar mu daidai kowa ya yi sallah inda yake tunanin nan ce alƙibla kuma bayan haka yanzu da muka wayi gari kowa cikin mu laluman da ya lalumo baki ba inda bakin zaran ba kowa ya yi kuskure falam ya amurna bil i'ada ma'aiki alayhi salatu wassalamu bai ce ba ku sake sallah bai umarce mu ba da mu sake sallah wa qala qad ajza'at salatukum ma'aiki alayhi salatu wassalamu yace da su haƙiƙa sallar ku wanda kuka yi ta bayan kun yi ta kirdado kuma kuka lalumo ba inda daidai ba to ta isar muku mun gane da kyau wannan shine wato ɗaya daga cikin mahanga guda hudu wanda waɗansu daga cikin malamai suke gani ko mahanga guda uku ta wajen inda mutum ya rikice ina ce alƙibla bai gane inda alƙibla take ba ya zai waɗansu daga cikin malamai suka ce ya taharra fa ya takhayyaru jihatan fa yusalli ilaiha zai yi kirdado ne ya yi iya ƙoƙarin shi sai ya zaɓi ɓangare ɗaya ya yi sallah zuwa nan kawai shi kenan waɗansu kuma suka ce a'a yusalli arba'a marrati zai yi sallah huɗu ne kowace jiha ya yi sallah ɗaya in isha'i ce a cikin halin bulaguro raka'a takwas zai yi kira ya kallaci ne ya raka'a biyu ya kallaci ce ya raka'a biyu ya kallaci ce ya raka'a biyu ya kallaci ce ya raka'a biyu duk inda take ciki dai ya yi daidai dai mun gane da cewa haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa wanda waɗannan ara'a ɗin duka Sheikh Abdulrahman ibn Muhammad sahibu Irshadus Salik ya kawo su cikin littafin shi Irshadus Salik wanda ya fi shara da askari mun gane da kyau to amma yanda yake shine ra'ayi na farko wanda shine mutun ya yi kirdado bayan ya yi kirdado ya yi talalumawa ya bayyana a gare shi cewa kuma inda ya kalla ya yi sallah ba nan ci al-qibla ba shikenan ba sai ya sake ta ba yana daga cikin guraren da ake cewa a adatul waqti a cikin malikiya shine idan mutun ya yi sallah ba tare da ya fuskanci al-qibla ba bayan ya yi iya kokarin shi wajen lalumawa al-qibla bai gano ba to bayan ya gama sallah sai ya bayyana a gare shi inda ya yi sallah ba al-qibla bace to ya sake ta a cikin lokaci wato mustahabbi ne kenan wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadila kamar da makaranta a cikin akhdari na'am wa kana sallallahu alayhi wa sallama yusalli nahwa baitil maqdis ma'aiki sallallahu alayhi wa sallama ya kasance yana yin sallah yana fuskantar baitul maqdis al-ka'batu bayna yadayhi wato ka'aba a gaban sa take a bayan sa take yana fuskantar baitul maqdis yana mai baiwa ka'aba baya kenan mun gane da kyau ka'aba a gaban sa take daga bayan shi qabla an tanzila hadhihi al-ayatu kafin wannan aya ta cikin suratul baqara ta sabko qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram Allah subhanahu wa ta'ala ce haqiqa muna ganin taqalluba wajhika jujjuyawar fuskalka kana mai tsinkaye fis samai cikin sama kana fatan wato a juyar da kai ka dinga fuskantar al-qiblal iyayenka da kakanninka ita ce makka Allah ce falan walliyannaka qiblatan tardaha lalle ne wallahi za mu juyar da kai al-qiblal da kai kake so din fa walli wajhaka dan haka ka juya fuskalka shatr al-masjid al-haram wajen masallaci mai al-hurma shikenan kamar da muka fadada zuwa hadisin al-bara ibn azib wajen wata 16 ko 17 yana fuskantar baitul maqdis a lokacin da ya iso madina falamma nazalat istaqbala al-ka'aba to lokacin da wannan aya ta sabko kai tsaye ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya juya ya fuskanci ka'aba fa bainama an-nasu biquba'in fi salati subhi yayin da mutane sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suna nan cikin masallacin quba fi salati subhi a cikin sallar as-subahi id ja'ahum atin qasam sai wani mai zawa ya zo musu amma nan sai yace idza ja'ahum atin ku wa id ja'ahum atin ne saboda hadisin Abdullahi dan Umar ne wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar da shi qasam sai wani mai zawa ya zo musu da yazo musu faqala yace da su inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qad unzila alaihi al-lailata qur'an wato haqiqa jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallama an saukar mai da wani kaso na al-qur'ani a daren jiya wayewar yau wa qad umira an yastaqbila al-ka'bata haqiqa an umarce shi da wannan kaso da aka saukar mai na al-Qur'ani an umarce shi a cikin wannan kaso din da ya fuskanci Ka'aba ala ku saurara ku ji fastaqbiluha to kuma ku fuskanci Ka'aba din yanzu mun gane da kyau shi yasa ake ce da shi masjidul qiblatayn mun gane masallaci ne masallacin Quba shine wanda ana cikin sallah an yi raka'a daya ana cikin ta biyu wanda ya salla tare da annabi wanda shi kuma ya fuskanci Ka'aba yazo shi ya taro suna sallah ce to ga yanda ake ciki yanda ake ciki an canza ra'ayi an canza hukunci Allah ta'ala ya ce a fuskanci Ka'aba yanzu ba baitul maqdis ba dan haka ku juya ku fuskanci Ka'aba din liman bai ce ba sallah ta baci mun gane da kyau wa kanat wujuhuhum ila sham uskocin su a wannan lokaci sun kasance suna fuskantar sham saboda ita ce al-qibla wanda take ma'huda a wajen su fastadaru kawai kai tsaye sai suka juya saboda yardar su da labari kenan kaji yanda sahabbai wato suke yin ruko da khabarul ahad labari wanda yake na mutun daya gashi sun ka ya kawo musu labarin cewa al-qibla an canza ta amma saboda yardarsu da shi wannan sahabi din sun san ba zai gaya musu abin da ba haka ba kai tsaye sai suka juya wastadara imamuhum imamun su ya juya hatta staqbala bihim al-qiblata har da ya fuskanci al-qibla da su to zamu ga cewa wai aka ce a juya din yanzu limamin shi zai zama a baya sahun baya shi zai zama sahun gaba mun gane da kyau to ya akai mun gane a eh da juya kuma to ai in ya juya yanzu kuma yanzu ana nan aka ce a kallaci yamma to ai kaga yana juya dukan su sai dai kallaci kiyas eh alaza kadalika now now yanzu limamin now sai huce ya tafi eh na yanzu yan sahun farko sun zama su ne yan sahun baya yan sahun baya sun zama su ne yan sahun gaba eh mun gane da kyau kaji Allah kenan Allahu akbar to haka ne wannan hadisi na Abdullahi dan Umar akwai abubuwa da yake fahimtar da mu ciki kaga ciki da yace inna rasulullahi qad unzila alaihi laylatul qur'an hakika an saukar mai da alqur'ani a daren jiya wayewar yau wanda qur'ani anan ba wai qur'anin bane aka saukar duka an saukar da wani kaso ne na alqur'ani mun gane da kyau amma ce qur'an saboda ya nuna akan cewa ya halatta ka ce qira'atul qur'ana kana nufin na karanta aya ta alqur'ani aya daya cikin alqur'ani amma kaga wani lokacin mai fahimta zai tunanin cewa ka karanta alqur'ani duka kace hafizatul qur'ana na haddace alqur'ani ka buga fuska kai ne ka haddace qur'ani yaushe ka fara zuwa makaranta ka ce kwarai ba to karanta baje bara baka jaraba ka ce to abince maka ba duka shi sai kafa hujja da cewa qad unzila alaihi laylatul qur'anun mun gane da kyau wastadara imamuhum hatta staqbala bihim alqibla limamun su ya juya har da ya fuskanci alqibla da su kaga yanda sahabbai suke sam'an wa ba'ata ji da kuma biyayya kai tsaye shikenan bayan sun juya din shi liman shi aka wa alfarma sai ya je shi can gaba yanda shine bayan a cikin masallaci ya je shi ya musu limancin bayan an gama kuma aka canza ra'ayi mun gane da kyau wato masallacin Quba shine ake ce da shi Masjidul Qiblatayn ko to har yanzu cikin waɗanda suke kusan kidimammu wanda ba su fahimci abin da ake nufi ba suna nufin har yanzu wani za a ga cewa ya tafi aikin haji ya je shi yayi sallah ya kallaci Baitul Maqdis a cikin masallacin kuma ya kallaci Haddul Ka'aba yayi sallah ta nafila raka'a hudu raka'a biyu yana kallon Baitul Maqdis biyu yana kallon Baitul Maqdis biyu yana kallon Ka'aba wai saboda an ce mai Masjidul Qiblatayn ne wannan masallaci mai alƙibla biyu kenan shi kuma bai san masalla ɗaya ce aka yi ta ana kallon alƙibla biyu a ciki mun gane da kyau to yana ga ana ya kamata a ce mun kwana a karatu na gaba insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan alƙiyam abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك